أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو دي وعلم الأكيد يساك هذا مؤانا يمتي لا الهمس هدو وتر رمضان shekara ta 1440 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine a 9 ga watan 5 a shekara ta 2019 lissafin miladiya. Aya ta 183 zuwa 185 kamar da muka ji malam ya karanta daga suratu Ali Imran. Jiya mun tsaya akan wannan aya ta 183 cikin karanta abinda malam Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'idi ya ambata a tafsirinsa. Allah subhanahu wata'ala na cewa alladhina qalu inna Allaha ahida ilaina, waɗannan da suka ce lalle Allah ya dau alƙawari gare mu ko ya yi umarni gare mu in ji su, Allah nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar, cewa kada mu imani da wani manzo da abin da ya zo da shi har sai ya zo mana da abin sadaka, abin yanka na neman kusanci zuwa ga Allah, wanda wuta za ta zo daga sama ta ci. Qul, sai Allah ya ce wa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka ce da su, qad ja'akum rusulun min qabli, ai manzanni gabani na sun zo muku, mana akwai wasu manzannin kafin ni sun zo muku kuma ba kawai zuwa suka yi su kadai ba, sun zo muku bil bayyinati da hujjoji mu'jizozi da kuma ayoyi na littattafai ma'ana al-ayat al-kauniyya da kuma al-ayat al-matluwa wa billadhi qultum kuma sun zo muku ma da abinda kuka ambata din wanda kuka ce in ba shi ba babu wata alama ta gaskata annabi to sai yace ka ce da su falima qataltumuhum dan me kuka kashe waɗannan annabawa in kuntum sadiqin in kun zama ku masu gaskiya ne to shine nan malam sa'idi mutashi daga inda yake cewa ce wali hadha amara Allahu rasulahu an yaqula lahu shi yasa Allah madaukake umarci manzansa sallallahu alaihi wasallama yace da su kun kace qad ja'akum rusulun min qabli wasu manzannin sun zo muku manzanni gabani na sun zo bil bayyina ci ai addalalat ala sidqihim wadanda suke nuni akan gaskiyarsu hujjoji mu'jizozi ayoyi ayatul anbiya'i su wadannan manzanni sun zo da su wabil ladhi qultum kuma sun zo muku da abinda kuka ambata bi an ataakum bi qurbanin ta'kuluhunna wato zo muku da wani abin sadaka abin yanka wanda wuta za ta zo ta ci daga sama falima qataltumuhum in kuntum sadiqin to dan me kuka kashe su inda gaske kuke yi cewa in kun ga alama kuna imani da manzanni ai fi da'awakumul iman bi rasulin cikin da'awar da kuke da manzo ya atikum bi qurbanin ta'kuluhun nar wanda in yazo muku da abin yanka da wuta ta ci za ku imani da shi to ai wasu sun zo da wasu hujjojin ma fiye da wannan da kuma waɗanda suke wanda ma basu kai wannan ba da kuma shi wannan din sun zo muku da shi amma duk ba ku imani ba bal kun kashe su faqad tabayyana bi hadha kadhibuhum lalle ƙaryarsu ta bayyana da wannan wa inaduhum da kuma kangarewarsu da kin karbar gaskiyarsu wa tanaquduhum da tufka da walwara da suke aikatawa sun ce in sun gani ita ce alama to kuma sun gani din ba su yarda da alamar ba sun ci gaba da ƙaryatawa da kuma wato kashe annabawa thumma bashara rasulahu sallallahu alaihi wasallama faqala sannan sai Allah ya yi bushara ga manzansa sallallahu alaihi wasallam bushara ce kuma tasliya ce tasliya ana nufin rarrashi rarrashe shi kuma yi masa bushara yace fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik in waɗannan mutane sun gaskata sun ƙaryata ka wato in sun ƙaryata ka sun ce kai ƙarya kake yi faqad kudziba rusulun to ai akwai wasu manzannin su ma da an ƙaryata su su waɗannan su ma sun zo min qablika gabaninka sai ce ai hadhihi adatu dhalimin wani ita ce al'adar azzalimai wa da'buhum haka ɗabi'arsu take koyaushe wanda aikinsu kenan ba sa bari su ce a zo musu da dalili sai a zo da dalilin duk da haka sai su ƙaryata shine al-kufru billah sai kafircewa Allah wa takdhibu rusulillah da kuma ƙaryata manzannin Allah malamai suna cewa a rayuwar ɗan adam daga cikin mafi munin abubuwa da ɗan adam ke ƙi shine ka ce masa maƙaryaci musamman in yana ganin ya zo da ilimi ya zo da gaskiya ya faɗa maka kuma sai ka ce kai wane ƙarya kake yi babu abin da ke ƙona zuciyar mutum in yana da yaƙi ne akan abin da yake kai kuma a ce maƙaryaci ne to wannan a ɗan adam haka kowane iri ballantana wanda yana da yaƙi ne Allah ne ya aiko shi ai an masa mummunan mu'amala an masa mummunar mu'amalar da ba a yi wa wani irinta ba ya cancanci a rarrashe shi ko bai cancanta ba to shi yasa Allah maɗauki rarrashi manzansa sallallahu alaihi wasallam waɗannan mushrikai ko ahli kitabi ko duk mai ƙaryata annabawa ya ƙaryata ka sun ƙaryata ka to karka damu ba kai ne faro ba wasu manzannin sun zo da dadewa sun zo da hujjoji shi sai yace ja'u bil bayyinati yasa malami suka ce wannan jumla ta ja'u bil bayyinati sifa ce ta manzanni qad ja'akum rusulun tunda rusulun munakkar ne da tankiri yazo da nakira to jumlar da za ta zo bayan ta sifa ce don haka qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati ja'u bil bayyinati ja'u bil bayyinati nan sifa ce ta waɗannan manzanni cewa sun zo da hujjoji daga Allah subhanahu wa ta'ala da ayoyi da kuma mu'ujizozin da mutane galibi suke neman a kawo musu sannan ma ne ci gaba yace walaysa takdhibuhum li rusulillah an tasawwurin bima atau bihi ƙaryatawar da suka yi wa manzannin nan na Allah ba sun yi shi ne bayan sun gama tasawuri sun fahimci sun suranta sun gane sun fahimci haƙiƙanin da auri waɗannan manzannin ba duk mutumin da na? Ban ji ba an ƙusurin to nan tasawurin ya san an ƙusura an tasawurin ne ba to zai zama duk ba matsalan an ce an ƙusurin yadda yake nan a rubuce a wurina tasawur ba saboda fahimta ba ne sun fahimta suka ƙi in kuma an ce ƙusur shi ma zai zo ma'ana ba saboda gazawa ne da annabawan da manzannin suka yi na abin da suka zo da shi ba ma'ana ba sun kasa zuwa da abin da ake da bukata a zo da shi ba ne sun zo da abin da ake bukata da shi amma duk da haka an ƙaryata su in ka fassara shi da wancan kuma wanda amma wannan na ƙusurin din ya fi fito da abin in mun kalli siyaki in an ce tasawur din kuma ma'ana ba su yi tasawurin haƙiƙanin saƙon sun fahimce shi yadda yake ba da sun yi haka da ba za su ƙaryata su ba domin galibin mutum yakan ƙaryata abin da bai gama fahimtarsa ba yawwa wannan shi ma yana da nasa wajihin amma dai wannan da kuka faɗa shi ne ya fi haka yake a wurin ku duka? Yawwa to la'allahu buguna ne ya faɗi haka au adami tabayyini hujjatin ko kuma a ce hujjar tasu ce ba ta bayyana ba hujjar da suka goda ita ba ta da ƙarfi ayoyin mu'ujizozin ba masu gamsarwa ba ne da a haka ne da za a ce yi ma'aƙul in an ƙaryata amma kuma babu wani manzo da ya zo da wani abu wanda bai cancanta a kafa hujja da shi ba duk manzanni da suka zo to sun zo da hujjoji isassu bayyanannu waɗanda sun isa dukkan duniya ce imani da shi kamar da muka ambata a jiya sai ce bal qad amma abin da ya faru hakika shine ja'u bil bayyinati sun zo da hujjoji ay al hujjajil aqliyya hujjoji na hankali wal barahinin naqliyya da kuma hujjoji na riwaya da Allah ya gaya musu ma'ana waɗanda suka karɓo daga ubangiji Allah ya ce ku ce kaza wannan shine naqliyya sun nakalto daga Allah Allah ya ba su labari a matsayin su na annabawa a matsayin su na manzanni al hujjajil aqliyya kuma hujjoji na hankali wanda manzanni za su ba da misalai da kwatance ku duba kaza mana me yasa ku duba kaza ku duba yadda Allah ya halitta kaza waɗannan su ne alhujjajul aqliyya wannan kuma akwai su a cikin alqur'ani da yawa babu wani manzo sai face ya zo da irin wannan duka dan me dan suna kaiwa matuƙa wajen sanya mutane su gamsu da abin da ake kiran su zuwa gare shi sannan ya ce wazzuburi sun zo kuma da littattafai ai alkutub almazbura littafan da aka rubuta su almunazzala min as-sama'i wanda aka saukar da su daga sama allati la yumkinu an ya'tiya biha ghayru ar-rusuli waɗanda duk mutumin da ba manzo ba ba zai iya kawowa irin su ba shi yasa manzannin duka suke kiran mutanen su wanda suke ƙaryata su in sun isa su ma su kawo makamancin wannan abu wannan irin saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mushrikai larabawa ƙuraishawa a zamanin sa cewa in sun isa su tattaru su haɗu da aljanu da mutane su zo da kwatankwacin alqur'ani an nemi sura guda ɗaya an nemi ayoyi a surori goma makamantansu kamar yadda yake a suratul hud an nemi kwatankwacin qur'ani duk a kawo shi amma duka har zuwa yau din nan babu wanda ya kawo kwatankwacin alqur'ani a balagar sa da fasahar sa sai dai kaga duk mutumin da ya kokarin dan ya ƙaryata musulmi kawai ya ji dadi a zuciyarsa sai kaga Allah ya nuna masa iyakarsa ya kasa kawo abinda hatta masu hankalin zamanin sa za su iya karba ballantana wanda za a ce alamiyan kowa zai iya karbar sa a'a masu hankalin garin su sai sun ce ƙarya yake kun ga kuwa babu mutum da za a ce bai gamsar da nagarin su ma ballantana wani wuri in ya faɗa a garin su nagarin su sun fara ƙaryata shi duk ƙwararru a fanni ko wani irin fanni in ya kawo magana za su ce a wannan ba daidai bane to har zuwa yau ba a ci nasara babu wani wanda ya ci nasara wajen ƙaryata Allah da ƙaryata manzannin Allah subhanahu wataala wajen kawo misalin irin waɗannan littattafai don haka babu wani wanda yake ba manzo ba da zai iya zuwa da irin waɗannan hujjoji nan kun fahimta dai mun sha faɗa hujjojin da ake nufi wannan iri ana nufin al-ayatul matluwa da kuma al-ayatu wannan iri al-kauniyya al-ayatul kauniyya sune ayatul anbiya'i wato ayoyi na halitta Allah madauki ya bamu labari a cikin alqur'ani yadda ya halicci abubuwa da yawa yadda ya halicci dan adam yadda ya halicci kwari yadda ya halicci tsuntsaye yadda ya halicci manyan dabbobi da na ruwa da na sarari duka ya bamu misalai ya buga misalai akan abubuwa da yawa na dabbobi da ya halitta wannan ayoyi ne su kansu a duba a lura da su a karanta ayoyi na qur'ani su sa mana izina su sa mana wa'azi cikin abin da Allah ya faɗa na abubuwan hankali da kuma abubuwan da suka shafi zatinsa da siffofinsa to duka manzanni sun zo da irin wannan wal kitabil munir kuma sun zo da littafi wanda yake mai haskakawa haskakawa ga me haskakawa lil ahkami shar'iyya da hukunce hukunce na shari'a wa bayani mashtamalat alaihi da bayanin abinda hukunce hukuncen shari'a din suka kunsa min al-mahasin al-aqliyya na abubuwan kyau na hankali abubuwan da za su nuna maka kyawun musulunci abubuwan da za su nuna maka ɗabi'un musulmi su ne sama da dukkan ɗabi'un kowanne mabiya kowanne addini duk irin wannan za ka gansu a duba falalar da suke cikin shari'ar musulunci yanzu idan mutum yana so ya yi wa'azi ga mutanen da ba musulmi ba musamman kuma mutanen da ba ayoyi suka yadda da su ba al-matluwa ba za ka kawo musu ayoyin qur'ani su gane ba ko suna bin wasu addinai wanda ba musulunci ba kana so ka nuna musu musulunci shine mai kyau to daga cikin hanya da madkhal da ya kamata masu da'awa su rika amfani da su wajen da'awa kuma ko zamanin yanzu ana buƙatar su shine da'awa min khilali bayani mahasinil islam wannan tsari ne da malamai suke bayani a kansa kuma yana da kyau da Allah ɗaliban ilimi da masu fita ƙauyuka masu mu'amala da waɗanda ba musulmi ba wajen jan hankalinsu zuwa ga musulunci su rika amfani da su mahasinin islam abin da ake nufi shine ka ɗauki shari'ar musulunci abin da ke cikin alqur'ani wanda ya kaza sakamakonsa shine kaza na ayyukan kirki irin abubuwan da ake samu na kwanciyar hankali in ana bin shari'ar musulunci alaƙarka da Allah da yadda za ka kyautata alaƙarka da mutane yadda za ta kyautata halin gaskiya nisantar ƙarya halin riƙon amana halin san al'umma halin san zaman lafiya halin matsayin iyaye da girmama iyaye matsayin annabawa a cikin littattafan musulunci ko matsayin waliyai salihan bayi mutanen kirki yadda ake ɗaukar su haƙoƙinsu da yadda ya wajaba mutum ya yi imani da maganganun da Allah maɗaukaki ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan irinsu da haƙoƙinsu da kuma gefen shari'o'i a hukunce-hukunce wanda ya kaza na laifi a yi masa kaza me yasa kaza ɗin nan ya fi dacewa ba kaza ba to duk irin waɗannan ana fahimtar su ta makarantar fahimtar abin da ake cewa maqasidu shari'a wal maqasidu shar'iyya mutum ya karanta su za su koya masa irin waɗannan abubuwa idan ka zurfafa a cikin waɗannan za su taimaka maka wajen wa'azi da nasiha wajen bayani ga wanda ba musulmi ba ya gane daɗin musulunci da alherin musulunci ka iya ɗaukar darasi shi yanzu misali in kana magana da wanda suke kristoci sai ka dauki magana akan matsayin annabi Isa abu musulmi ko ko ka dauki matsayin maryam ambatanta a cikin alqur'ani har sura sukutum aka sanya mu suna maryam a cikin alqur'ani wanda a cikin bible din kirista babu wannan ko to irin wannan in ka tashi sai ka dauki irin wannan sai ka rika magana ta wannan gefe sai ka zo ka rika magana kuma har yanzu akan al-akhlaq al-islamiyya dabi'u na musulunci wanda musulunci ya kira musulmi zuwa gare su dabi'ar yin gaskiya haramcin yin cuta cutan nan kuma da aka ce haramun ne ba iya ga musulmi ya cuci musulmi ba a'a har musulmi ya cuci wanda ba musulmi ba dina cikin abin da ke haram saboda zai sa wanda ba musulmin ba ya fahimci cewa ashe kai na farko ba san kai kake ba addinin ma ba mai san ba addini ne na san kai ba ba addini ne da ke kira ayi zalunci a cuci wanda ba musulmi ba an fahimci wannan abu sannan ka zo ka bibi shari'ar zakka me yasa Allah ya ce ayi zakka maimakon ka kawo ayoyi wa aqimus salata wa atuz zakka ga wanda ba musulmi ba sai ka kawo masa me hikimar da take cikin zakka abin da yake na amfani abubun da suka shafi economic empowerment ko social security da yake cikin harkar zakka cewa in fa ana al'ummar da take zakka za a samu zaman lafiya a cikin ta za a samu ragin marasa aiki za a samu ragin mashaya kwaya za a samu ragin sace sace za a samu ragin mahassada masu kuɗi za su iya zama cikin jama'ar su cikin natsuwa da kwanciyar hankali saboda taimakon da suke yi duk waɗannan abubuwan da wani zai ce kai in haka ne ko ashe addinin nan naku yana da kyau to shine abin da yake nufi anan musulunci ya kunshi waɗannan abubuwan da yawa shi yasa za ku ga annabawa in suka tashi bayanin kiran su zuwa ga mutane sukan yi amfani da irin waɗannan abubuwa su yi magana akan abubuwan alheri kiran mutane zuwa ga girmama abin da ya cancanta a girmama su kira mutane zuwa ga kudubi zumunci saboda zumunci a gun larabawa babban abu ne za ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabda yana magana akan zumunci a cikin suratu nisa'i a farko wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi mene sai ce wal arham da kuma al arham abin da ke nufi da al arham menene shine sada zumunci saboda sada zumunci wani abu ne babba ku duba kissar Hiraqil da ya tambayi Abu Sufyan ko da yake tambayar sa daga cikin abubuwan da wannan annabin yake kiran ku da meye da meye sai ce yana kiran mu mu daina bautawa abin da ba Allah ba kuma sannan yana kiran mu mu sadar da zumunci saboda mu sadar da zumunci babban abu ne wani abu ne da shari'o'i gaba ɗaya sun haɗu a kansa duk shari'a da ta dace da hankali to ta zo da a girmama sadar da zumunci to abin da nake nufi waɗannan abubuwan sun isa mutum wa'azi ba sai kawo nassoshi ana kawo su ne ga wanda ya yarda da nassi in kana magana da wanda bai yarda da nassi ba ya fi fahimtar waɗannan alwujuhul aqiyya ga sunan su ma a cikin alqur'ani ba ana nufin ka ɗauko wai lalle daga qur'ani wani wajen alqur'ani ba a cikin alqur'ani za ka samu misalai da yawa kuma ba laifi ba ne ka yi amfani da wani abu ba daga alqur'ani ɗin ba na irin baiwar da Allah ya baka na hankali da fahimta da basira da iya bayani za ka ga duk mutumin da Allah ya hore masa iya bayani mutane sun fi sauraron bayaninsa an fi kuma gamsuwa amma wanda mutumin da ba shi da iya bayani komai tarun hujjojinsa sai kaga ba a fahimtar me yake cewa an fahimci abu yau don haka akwai shi yasa annabawa ba su da kusuri ma'ana ba su gaza ba wajen kawo abin da ake so daga gare su na al-ayatul kauniyya domin wannan daga Allah suke da kuma al-ayatul matluwa duk ma daga Allah subhanahu wa ta'ala suke da kuma karin bayanin da zai zo daga bakin su yace wa bayan mashtamalat alaihi min al-mahasin al-aqliyya wa munir har yanzu wannan littafi mai haskakawa ne aiban lil akhbari sadiqa ga labarai na gaskiya labarai na gaskiya na al'ummomin da suka gabata an aiko manzanni sun zo zuwa ga mutanansu mutanen sun gaskata an aiko manzanni manzannin sun isar da sako mutanen sun ƙaryata mai Allah ya yi musu duk waɗannan labarai ne na gaskiya babu wanda zai isa ya ƙaryata su فإذا كان هذا عادتهم إذن الآدة سئتش ون في عدم الإيمان بالرسل وجلش إيمان دمنزني الذين هذا وصفهم واندوات النزو منزنن وانن إتش سفسو كون غانا ننشانسا إن الآدة واندن كافري إتش باسا قسكة منزني سوكم واندن منزني سفسو إتش وانن ميجيني بدا وانن سودي واندن سيا كافري ما سكالية منزني ميجيش سفرسو duk hujjar da aka zo musu da ita ba za su yarda da ita haka ne ko ba kam komai ka zo da shi ba za su yarda ba saboda me ya saba mu abinda suke tafiya a kansa yanzu ku duba Allah madauki a cikin suratu al-baqara bai ba mu labari ba wa laqad atayna musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna isa ibn maryama al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhi al-qudus sai sai me أف كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون يزشين كون لوكشي أكتي منزو يازو موكو دا أبن دا بيداتي دا سنزوشي ينكوبا كونغاني أشي كالية منزني با أكم منزن الله صلى الله عليه وسلم أكب على شبا الله يجاوب نو إسرائيل يا أيكو النبي موسى دا آيوي سننكما ya bashi littafi ya karfafi bayan sa ya karfafe shi da manzanni ya bewa annabi Isa shi ma mene littafi da hujjoji sannan kuma ya karfafe shi da ruhul qudus bayan wannan shine sai yake cewa afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum yanzu shin kowanne lokaci aka ce ga manzo ya zo muku da abin da ranku baya so kun ga magana ta fito ma'ana ashe manzanni suna zuwa ne dama ga mutanen da suka saba musu sun zo musu da abin da ba sa so sun zo musu da abin da ba su saba da shi ba wannan shine sababin ƙaryata su duk dadin baki duk ƙarfin hujja ba ta sa wani ya imani idan an zo masa da abin da ya saba masa son zuciyarsa musamman wanda yake amfanuwa da irin abin da yake tafiya akai ku duba ku gani mafi yawan mutanen da suke ƙaryata manzanni suwaye mafi yawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so kawai ka kallo ba duka manzanni galibin masu ƙaryata su manyan gari ne wanda duniya ta yi musu dadi sun fahimci in suka amsa wannan kiran ma'anarsa shine za su yi hasarar duniyar su za su yi hasarar matsayin su na mulki za su yi hasarar duniyar kuɗi da fantamawa da suke yi saboda shi addinin ya zo da cewa ku a daina kaza a daina kaza ko kuma ka samu manya ne ba ta bangaren mulki ba ta bangaren jagorancin addini addinin da ake na gargajiya addinin da ake na ahlul kitabi addinin da ake wanda dai ba daidai ba shirka da sauransu to akwai as-sadana shugabanni wajen jagorancin mutane a addini babu wanda yafi gaba da annabawa irin su saboda me in aka yadda ko in suka bari mutane suka yadda da annabawa me zai faru za a zame jagoranci da shugabanci ne daga hannun su sai a koma bin waɗannan annabawa kun ga abun miya da suke samu ta hanyar mutanen da suke jagoranta za a yi hasarar sa wannan zai sa duk yadda za su yaki manzannin nan za su yake su wannan biyu ne kawai daga cikin factors din ko sababban da sukan jawo a ƙaryata annabawa a dunkule ka iya cewa su wane ne masu yaƙi da annabawa galibi tuntuni su ne wanda a zamani ake ce ma elites wanda komai nasu alal aqalla yanzu su ake tuntuba a yi wani abu su ne suke jagorancin mutane su ne wayayyu su ne masu basira su ne waɗanda suka san jiya suna da'awar sun san gobe suna da'awar sun fahimci yau sama da kowa don haka duk lokacin da zaka kawo abinda ya saba mai yadda su fahimci abu to za su yi fada da kai to wannan sunnar da aka yi da annabawa haka take har zuwa yanzu duk mutumin da yake dauke da sakon annabawa ya kira mutane su bar abinda suka saba na al'adu da gargajiya da bautar abin da ba Allah ba a bar shi a koma a bauta wa Allah a tsaya akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to dole ne al'umma ba za su so sakonsa ba za a yaƙe shi za a kira shi sunaye iri-iri za a ce dan ci baya ne komai za a kira shi amma me ya kamata yayi ya dauki yadda annabawan nan suka yi da kuma irin wannan tasliya da ban hakuri da rarrashi da Allah biyo manzanni fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati wa bizzuburi wal kitabil munir. Allah sa an fahimci wannan, don haka kada a damu da in ka kira mutane ba su amsa ba, kada hankalinka ya tashi, wannan sunna ce ta annabawa, haka dama aka saba, amma wannan kada ya sa ka ji tsoro, wannan kada ya sa ka fasa. Wajibinka ne ka isar da saƙo, kawai dai ka yi ta hanya da take mai kyau, kamar yadda Allah maɗauke ba da umarni, wajadilhum billati hiya ahsan. In ka tashi mujadala, in kuma wa'azi ne bil mau'izatil hasanati. Haka ne ko? Yawwa. To wannan shine, amma in ba wannan ba, kar ka taba sa ran cewa kana so ka shirya da mutane ta hanyar ka rufe bakinka ka daina faɗin abinda Allah ya aiko manzanni da shi. In kai haka to baka shirya zama lafiya da Allah ba. Babu malamin da zai zauna lafiya a duniya a ce jin daɗi yake so ba zai faɗi gaskiya ba, ba zai faɗi abinda Allah ya ce a faɗa ba. In yace wannan shine abinda yake so, to ba shi ba zaman lafiya. La zaman lafiya da Allah, la zaman lafiya da al'umman ma ba zai samu ba. Allah maɗauki zai rage masa daraja da rashin mutunci da komai. Amma in ya tsaya don Allah, sai kaga Allah ya yassare masa al'amura, ya kuma samu sauƙin yadda zai tafi da al'amarinsa. Don haka in dai annabi, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari ran kiyama, yadda abin zai auku, an gitta masa annabawa, ya ga wani ma ya wuce ba kowa da ya imani da shi. In wani annabi Allah ne fa ya aiko shi, ba shi ya sa kansa ba, ba mai wa'azi ba ne da ya karanta littafi ya fahimta ya ce bari mu je neman lada a ƙauye. A'a, Allah ne ya aiko manzo daga cikin mala'iku, ya aiko shi zuwa wurinsa da saƙo da littafi, ya karanta, ya kira mutane, ya tsaya gabansu, ya ce ya ku mutane, Allah ya aiko ni ya ce kaza, ya ce kaza. Ya shekara ɗaruruwa wani ya ƙare ba su yi imani da shi ba, haka ya mutu ya koma zuwa ga Allah. To in annabi guda an masa irin wannan, ina kai ga malami wanda yake baka da irin tagomashi da irin goyon bayan da shi yake da shi. Don haka ka maida hankalinka wajen neman lada, kar ka nemi duniya, ka guji wannan duniyar, kamar da zamu zo mu ji a wannan aya ta gaba, ka guji wannan duniyar, ka sani cewa ba matabbata ba ce, sannan kuma karkaci mutuncin mutane, ka faɗi gaskiya yadda take daga Allah, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah subhanahu wa ta'ala zai bada kariya. Sai ce fala yahzunka amruhum, to kada lamarinsu ya bata maka rai, ya kimsa maka bakin ciki, ya tayar maka da hankali, ka shiga cikin damuwa, ka kasa nutsuwa, ka kasa bacci, ka rika ganin cewa ba akan daidai kake ba la Allah, kada ka je ka halaka kanka, duk wannan abin kada ya taso maka. Sau ɗaya ka yi kira an amsa, sau dubu ka yi kira ba amsa ba, ka tuna ɗayan nan ka gode ma Allah. Kada ka taɓa jin cewa ko kana kokwanton akan gaskiya kake, ko kuma ka rika jin cewa ko alama ce ta cewa Allah ma baya karɓar abin da kake yi. A'a, ka yi ikhlasi, kai don Allah, ka bi hanyar da ya dace, ka bi matakai da usulubi da ya kamata a bi mutane. Duk al'umma kowanne kai magana da shi a irin matakinsa, ka girmama wanda ya cancanci girmama shi a wajen bayani, wanda yake kuma yana buƙatar kaurarawa ka kaurara masa, mai buƙatar tausasawa ka tausasa masa, ka bi tsari, sai ka ga Allah maɗauki ya tsare ka, kuma ya biya maka buƙatar ka ta cin nasara a da'awa duniyan wa ukhra, wato a duniya da lahira. Wala yahummuka sha'anuhum, kada sha'aninsu ya dame ka, sha'aninsu ba su da Ubangiji, kada ka damu ka kasa bacci, amma ka yadda cewa Allah maɗaukaki lamarin komai a hannunsa yake. Wannan a dunkule nasiha ce da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma ta shafe mu gaba ɗaya. Dukkan mai wa'azi ya ɗauki wannan nasiha ya aiki da ita, insha Allah ta'ala zai ci nasara, ba zai hasarar ladansa ba, kuma sannan zai iya cin nasara in yayi haƙuri. Amma kada ya sa ran cewa baya so wai ya mutu dole sai ya ga sakamakon da'awarsa a rayuwarsa, to wannan zai wahala da kansa. Akwai mutanen da sai bayan sun mutu da'awar tasu take nasara. Don haka kar ka damu, ka ci gaba ka yi don Allah, Allah maɗaukaki shi zai sa abin ya bunƙasa, ko kana da rai ko baka da rai. Kuma kar ka damu da har yanzu abin da ya shafi tara mutane, a ce yawan mutane yawan magoya baya yawan magoya baya yawan dalibai duk kare da mutum in za ka yi darasi da mutum daya kwantar da hankalinka kayi da itikadin cewa mutum dayan nan in Allah ya zama maka sababi sai zama sababin shigarka aljanna in kana da awa da irin wannan ruhin insha Allah ta'ala ko hawan jini ba za ka samu ba a duniya ko me yake da hawan jini ne irin wannan damuwa ne amma in ka dauko humum shine damuwa da tunani yau an yi kaza yau an je wuri kaza an jefe mu yau an je wuri kaza an yi kaza yau an nayi magana an zage ni yau nayi magana wani yayi min raddi kai magana daya wani ya zo ya bude majalisi guda 10 duk yana mai da raddi akan ka in ka dauka ba kamar ji me yake ba kai ka ci gaba da aikin ka kar ma ka saurari irin waɗannan abubuwa mai da hankalinka kan abin da ka yadda da shi gaskiya ne ba kokonto kar ka tsaya irin yadda annabawa ai ba su tsaya suna kokonto ba har wa'azi Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi ilmi fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka me yace fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtari in kana da wata kokonto ko wani kokonto a zuciyarka dangane da abin da aka saukar maka dinnan wato alqur'ani to ka tambayi waɗanda aka saukar wa littafi gabaninka in an gaya wa manzon Allah wannan ina ga mai wa'azi yau shi zai tsaya yana kokonto akan wani abu karka damu kai ne akan gaskiya hujjar nan ita ce gaskiyarka karka damu da abin da mutane suka faɗa kuna da yawa ba ku da yawa duk wannan ka da dame ka abin da ya dame ka shine Allah ya yarda da hanyar da kake bi ko bai yarda da ita ba yawa kada ka bari ka tsaya akan hanyar da Allah bai yarda da ita ba wace Allah wace hanya ce ko Allah bai yarda da ita ba hanyar da ba gaskiya ba hanyar da ba hujja akanta hanyar da kawai kaga mutane suna bi ba tare da bincike ba kawai saboda haka kuka taso kuna yi wannan duk ba hujja bace abin da yake daidai shine ka bi abin da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kuma ka rufe kunnanka daga surutun masu surutu da zagin masu zagi mutum mutuncin masu cin mutunci da duk abin da za a ambata Allah sai muke mu akan fahimtar wannan nasiha thumma qala ta'ala sannan Allah madaukake yace kullu nafsin dha'iqatul maut kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah duk wani rai duk rai malamin suna cewa nan an faɗi rai mu shine asalin rayuwa shin ana nufin ruhi ruhin mutum shi ake nufin nafs koko nafs ana nufin ruhi da jiki koko ana nufin jikin shi kadai malami suna cewa nan ana nufin duka da ruhin da jikin dukkansu za su ɗanɗani mutuwa shine ma'anar wannan jiki zai ɗanɗani mutuwa ruhi ma zai ɗanɗani mutuwa كل نفس ذائقة الموت الذوق شين دندنو كما ne muka fasara haka yake ko ne yare dandanon abu dandano galibi aina yake samun sa harshe yaji yadda abu yake to ana itlaki ana amfani da lafazin dandano akan wasu al'amuran da za a ji a jiki ruqu azabul hariq wannan mun karanta jiya ko ku dandani azaba ma'ana ku ji a jikinku to mutuwa an kira ta ko abinda ake samu nata shine an kira shi dandano dan nuna cewa ita ce wannan dandanan shine adina abinda ake samu kuma shi din ya isa ya dauke ran mutum ma'anar sa wuqul maut aukuwar mutuwar shi ake nufi da dandanan mutuwa domin ita ba a zuwa kamar da Bahaushe ke cewa wai an yi wa mutum kanshin mutuwa ko ko a ce wai an masa kume ya je wai kila ma ya je lahira ya dawo wannan duk babu wannan zancen a shar'ance ba a zuwa lahira a dawo sannan kuma in ana nufin kanshin mutuwa mutum ya kusa barin duniya wannan duk akwai ana iya samu eh mutum ya sha azaba makurewa da takurawa da sauransu eh amma a ce ya ga mutuwar ta zo kuma ta fasa ta koma to ba ita ya gani ba mala'ikan mutuwa in an aiko shi in ka ga bai dauka ba to dama ba a aiko shi gurin ka ba amma in an aiko shi an rubuta ka a cikin waɗanda aka ce je ka dauko wannan to ba zancen ka bata, ba zancen ka buya, ba zancen bai ganka ba, ba zancen bai san inda zai same ka ba. Duk wannan babu. Kana faɗin irin wannan ne a gun ƴan uwanka dan Adam waɗanda ba sa ganin abinda ya buya a gare su, ba sa fahimtar abinda baya tare da su. Amma mala'ikan Allah da Allah zai aiko to zai same ka duk inda kake. Don haka duk wani rai. Malami sun tattauna anan ran wannan iri ake nufi. Ran mutum kawai ko ran aljanu ko hadda na mala'iku ko kuwa aljani da mutum banda mala'iku. Magana mafi kyau wadda ta dace da Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce duka kowa yana mutuwa har mala'iku suna mutuwa. Waɗanda Allah ya sanya su a aljanna lil baqa'i su ne kawai wannan za'iqatul mautin ba za ta shafe su ba. Ma'ana waɗanda Allah ya tanadin su suna nan a aljanna. Mun san aljanna yanzu tana nan ko ba ta nan? Wannan ita ce aqida ingantacciya cewa aljanna tana nan yanzu, wuta ma tana nan yanzu. To ai Allah ya ce yayi tattalin ta. Yayi tattalin wuta, yayi tattalin aljanna. Don haka a cikin wuta akwai abin da yana nan yanzu ana rura shi. A aljanna ma akwai abubuwan daɗin nan suna nan duk an aje. Su hurul inin nan duk suna nan. An ajiye su. Allah ya bamu baki ɗaya. Da duk abin alheri da ɗan Adam zai ji daɗinsa yana nan. To a cikin waɗannan abubuwan duk abin da yake mai rai ne a aljanna yanzu Allah ya ajiye shi, shi ne wanda ba zai ɗanɗani mutuwa ba. Amma duk abin da yake fis samawati wa fil ardi ana yin bushin ƙaho zai mutu. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Kun ga man fis samawati shi ya shigar da mala'iku, don haka har da mala'iku suna mutuwa. Haka nan kuma duk wanda ke ƙasa da mutum da aljan duk za a mutu. Don haka nan abin da ake nufi umumi kowa zai mutu. An faɗi abin za'iqa a siga ta fa'ila kan waznin fa'il don ya nuna abu ne da zai zo a sura mustamirra, kowa da ajalinsa, kowa da lokacinsa. Wannan yau, wani jiya, wani gobe, wani sati mai zuwa, wani mako, wani wata mai zuwa, wani shekara mai zuwa, wani shekara talatin masu zuwa. Amma kowa daga cikin siffarsa shi ne za'iqul maut. Kamar da Allah ya gaya wa manzon Allah ne, innaka mayyitun. Shi ma mayyitun ismu fa'il ne, kai mai mutuwa ne, ma'ana mutuwa za ta zo maka. To haka nan kowa ɗan Adam mutuwa za ta zo masa sai ya mutu. Babu wanda ya isa ya ce saboda duniyan nan ta yi masa daɗi zai hango ya ga ranar da mutuwar za ta zo ya ce a dakata a fasa, shi baya so, shi ba za a karɓi ransa ba, ya roƙi Allah ko ya biya wani abu, ya biya fansa, ya bar duk dukiyarsa, ya ce a bashi ya wanzu a duniya. Babu. Duk ɗan Adam Allah ya ce haka yake mortal, dole ne sai ya mutu. Don haka kullu nafsin mene za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kawai dai ana cika muku ladanku ne yawmal qiyamati. An ambaci lada ujur jam'in ajr, an ambace shi ne anan saboda sa rai da za a ke wa muminai. Amma in ba haka ba, da lada na alheri da lada na zunubi dukka ran kiyama za a bi mutunci. An gane? Tuwaffauna malmi sun ce abinda ake nufi za a ba ku shi kamila, za a cika muku ladanku ran kiyama. Malmi suka ce ana da fahimtar a nan wurin, ashe akwai abinda za a iya yinsa a nan duniya na baka lada. A nan duniya akwai aikin da za ka yi ka samu ladanka a duniya bayan ladan da za a je maka a lahira. To abinda ake nufi da tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama shine ko an baka wani ladan a nan duniya to za a cika maka shi cikakken yana nan yawmal qiyamati. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wallahu في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه wannan sanannen abu ne Allah yana taimakon bawa muddin bawan yana taimakon dan uwansa don haka duk bawan da yake aikin sa ya taimaki dan uwansa bawa mutum dan uwansa yau ya taimaka ma wannan gobe ya taimaka ma wannan to shi ma kullun a cikin taimakon Allah yake kun ga wannan menene bangare ne na ladan sa aikin sa da yake na ihsani ga mutane ake bashi a nan duniya tare da cewa ba iyakar sa kenan ba shi a matsayin sa na mumini ana ajiye masa kuma yuwaffa ay yuwaffahu kamilan yaushe yawmul qiyam shi ko kafiri in mutum kafiri ne in yayi aikin kirki kyauta da zai yi sadaka da zai yi taimakon mutane da zai yi ba su scholarship ya kafa foundation ya tabawa mutane taimako ya ta kaza in mutum kafiri ne to a duniya Allah yana bashi sakamakon sa Allah da rahama yake bai kalli cewa wannan kafiri ne la khaira fihi bai cancanci a yi masa komai ba ah to tunda dama ya bashi da rai yake bashi abinci yake bashi iskar da yake shaka to in yayi aikin kirki an biya shi wannan duk alama ce ta adalcin Allah wannan ke nuna maka irin adalcin Allah wallahi Allah daban yake da dan adam dan adam shine in haushin ka ma yake ji ba abin da yake wajibi naka a kansa amma kawai yana jin haushin ka ba zai maka sai ga sallama ma in yi maka wai kaman ya taimaka maka ko ba haka bane sallama fa sannu ya ce maka malam sannu ya jiki sai ga ya taimaka maka in yana jin haushin ka in ba kuwa shiri wai ba zai kalle ka ba wannan duk dodewar basira ne amma kaga Allah madaukaki ya halicci kafiri kafirin nan ya zage shi kafirin nan ya kafirce wa annabawa ya zagi annabawa ya kashe su amma duka Allah bar masa iska ya shaka ya bashi abinci ya bashi gida ya gina gidaje ya yi menene ya fanta mai ta abin da ya gada duk wannan saboda me duniya ba komai bace to amma abin da yake yi kuma har yanzu na alheri shine siyakin maganar ku ba wancan magana ba da mun saba irin ta kullum abin da yake yi na alheri da ya taimaka ma wasu to shi kuma Allah zai bashi ladan sa a nan duniya ko shi ba za a zalunce shi ba lahira sai kafiri bashi da rabo amma a duniya za a bashi rabon abin da ya aikata wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam faman zuhziha 'anil nar duk wanda aka nesanta shi ma'anan zuhziha shine ub'ida wa umila bi lutfin haka malami suka fassara abu shine a dan matsa da kai da tausasawa ba an gijewa ba yauwa ka san aka ce an gijewa ba haushe ne kun a ture da karfi to wannan daf'u ne bi lutfin a dan kauda kai amma da tausasawa saboda me saboda ita duniyar dama ko in ce wutar jahannama an zagaye ta da kayan dadi da furanni da abubuwan jan hankali duk saban Allah sai kaga shedan ya kawata maka shi kana jin dadin yin sa kuma sannan kana jin ma abu ne mai amfani ai ba kuma ta ba maganar Ibn al-Qayyim a cikin Irafatul Lahfan da muka yi ko cikin hanyoyin da shedan ke ko da ke anan ba mu zo wannan gurin ba cikin hanyoyin da shedan ke amfani da su wajen makirci ga dan adam akwai wata hanya ita ce na farko zai zo ya ziga ka ka saba wa Allah kuma sai ya nuna maka saban Allah nan wani abu ne da zai amfane ka in sata ce sai ya tuna maka talaucinka duk wata matsala da kake da ita ran da aka kawo wani wata dukiya ta zo wucewa gaban ka to a ranar zaka tuno duk talaucinka ko ba haka bane kana samu wani jarabawa ko baka samu daga an baka ajiya ta wata dukiya to a lokacin da ka tuno matsalolinka ya za ka yi da su in yaso sai ka ce insha Allah daga baya zan rama daga baya zan samu su in cika to in wannan duka shedan ne ke wannan ruɗu sai ya ziga ka kai wani abu sai ya nuna maka akwai amfani a cikin wannan abu bayan nan kuma shi zai zagaya ya tona maka asiri shi zai je faɗa wa mutane cewa wane fa abin nan da kuka ga an yi wane ne yayi shi zai tona maka ya nuna musu hanyar da za a zo a kama ka sai a kama ka sai a zo a yi ma hukunci sai ya tsaya a gefe yana dariya sai ce ba ruwa na wannan yana cikin manya-manyan hanyoyin makirci na shedan ba shine har kissar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada labari ta wani rahibi mutum mai bauta ko ka samu wata yarinya ba ta da lafiya tana da aljanu sai aka kai masa yi mata ruqiya sai shedan ya zo ya riya masa ya kawata masa ya lalata da ita da ya gama sai ce masa to ai kuma yanzu in ta fita za ta ba da labari kai kuma yanzu babban mutum ne a cikin al'umma ana girmama ka kawai abinda za ka yi ka kashe ta sai kashe ta ya kashe ta ya je binne ta ana nan shedan sai ya tafi gun 'yan uwanta sai ya ce musu kun san waye muku wannan aikin ina 'yar uwarku ai ta bata ba a san inda take ba sai ce ai wannan malamin da kuke ganin sa mutumin kirkin nan shi ne ya kashe ta sai da ya kaza da ita kuma sannan ya kashe ta ku zo in nuna muku ma inda ya binne ta sai a tafi sai aka samu kuma aka kama sai aka je aka kamo malamin da aka kamo malamin an gicciye shi akan itace washe gari za a kashe shi sai shedan din ya sake zuwa wurinsa sai ce kana son mafita wannan bala'in da ka shiga in kai min da'a zan samu maka mafita sai ce me kake so umma sai ce kai min sujada ya sunku yayi masa sujada shi ko ya juya ya ce ba ruwansa ya bar shi din washe garin kuma aka zo aka tsire shi aka kashe shi ne masa dariya to duk wani saban Allah da dan adam zai yi a duniya irin wannan surar haka shedan ke zuga shi zai zo ya zuga ka sai ka riga ka hautsi ni sai ya koma gefe kuma ya ma dariya kuma ya sa a kama ka daka shedan ba karamin mugun bawa bane kamar da Allah mudike kira shi inna hulakum mine aduwwun mubin to haka yake dan haka a cikin wannan bayani sai Allah mudike ke cewa faman zuhziha anin nar yawa ina abinda yasa nake na shiga wannan zance shine cewa ita duniya ko wutar jahannama dama an zagaye ta ne da abubuwan dadi da abubuwan da za a kawata maka su don haka idan ana so kuwa a kauda kai daga abinda zahiruhu salahun wa husnun wa mata to yana bukatar a bika a hankali in ba haka ba sai ka buntsile an gane duk abin da yake zahirin sa wani abun alheri ne kayan kawa ne kayan dadi ne to akwai a bukatar a dan jaka a hankali a kauda kai to shine ma'anan zuhziha a ture mutum cikin sauki da tausasawa ba da fusga ba ba da hankula ba ba da angizawa ba ba da ingizawa ba to ne shine faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata kuma aka shigar da shi aljanna zuhziha huwa anin nari wa udkhila huwa aljannata yawwa aka shigar da shi aljanna faqad faza to ya rabauta ya ci nasara in jarabawa ce ya yi fasin kuma dama ita ce babbar jarabawa jarabawar ran kiyama duk wata jarabawa ba ta kai ta muhimmanci ba wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sai a ƙarshe aka gaya maka cewa rayuwar nan fa ta duniya ba komai ba ce illa mata'ul ghurur mata'i ne jin daɗi ne mai ruɗi wani abin jin daɗi ne da zai ruɗe ka zai sanya ka ka riƙa tsammanin bayan shi babu wani abu mai daɗi yadda za ka iya halaka kanka akan nemansa alhali kuwa da kana da fiqhu mai kyau da hange mai kyau da fahimtar addini da ba za ka yadda da wannan ruɗin ba ruɗi ne shedan ke maka kuma duniyar ita kanta take kawata kanta a gare ka to shin nan sai yace thumma qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut ko lokaci ba zai ishe mu karanta nan ba ko zai isa mu karanta mu yi wani abu to yace thumma qala ta'ala sannan Allah madauki yace kullu nafsin dha'iqatul maut al aya har zuwa karshen aya yace hadhihi al ayatul karima wannan aya mai daraja fiha at tazhidu fi dunya bi fana'iha a cikin wannan aya akwai bayanin da zai sa ka kaurace wa duniya yasa maka zuhudin duniya ka guje mata ta hanyar nuna maka cewa ita fa mai karewa ce domin idan mutum ya rudu da duniya yana ganin ita ce farko ita ce karshe ita ce lamarin komai a gare shi to in ya karanta wannan an gaya masa cewa kowa zai mutu ai wannan abin da ya sa masa wa'azin da ba wani abu da zai shigar da shi irin sa shi yasa a cikin rayuwar duniya in mutum ya fahimta ba wa'azin da Allah ya bar mana bayan alqur'ani irin mutuwa duk wani abu da kake ji har ayoyin alqur'ani ai kullum muna ji amma wasu kaman su ƙaryata amma mutuwa fa ba mai ƙaryata mutuwa ba mai ƙaryata mutuwa kawai dai Allah ya sanya mana mantuwa ne dangane da mutuwa da ba a mantuwa to da ba haka ba amma tabbace babu mutumin da yake ƙaryata mutuwa akwai ni mutumin America ne ko Turai dai likita ne waina ne yana tallan hanyoyin da mutum zai rayu bai rashin lafiya ba cewa za ka iya rayuwar da kwata-kwata ma ba ka yi rashin lafiya ba har yana cewa rashin lafiya in ka kai ganin dama kai wani sakaci kai shi yasa kai rashin lafiya in ba mutumin da bai san Allah ba ba mai faɗin wannan ko ba haka bane amma wanda ya san Allah subhanahu wataala ya san wannan lamarin ba haka bane lafiya da mutum zai samu a duniya ba matakan da yake ɗauka precautions da zai ɗauka a rayuwa kar ya ci kaza kar ya ci kaza kar ya taka kaza kar ya taka kaza kar ya rabu kaza ba su ne suke jawo masa lafiya ba asalin komai daga Allah ne su waɗannan sabubba ne sabubba ne mu a musulunci wajibi mu yadda sababi gaskiya ne an gane amma fa in ya tabbata sababi ba sababi wahami ba sababin da yake ya tabbata in ma shar'an wa in ma tajribata kaman magunguna wajibi ka yadda da su amma kuma ba a dogaro a kansu kar ka dora rayuwarka ka sa yardarka da trust ɗinka gaba ɗaya ka dogara da magani a komai sai Allah ya so a yi shi zaka sha magani baka warke ba dan haka duniya duk yadda kake ganin ta babu wani wanda zai zauna ya dawoma duk wa'azin da wani zai maka wallahi a bayan yayi maka wa'azin mutuwa ne akwai mutane a zamani yanzu zaka ji suna cewa bai kamata a yawaita wa mutane wa'azin mutuwa ba wai wa'azin mutuwa yana sa mutane ba za su samu taqaddum ba kun fahimci me nake nufi wai ba za su samu ci gaba ba a rayuwar duniya wai dalilin da yasa kasashen musulmi suke ci baya kenan kullun tunanin su wai mutuwa za a mutu amma in ka sa ran cewa duniyan nan haka za a dawoma a cikin ta to zai sa kai ta nema kai ta nema har ka jajirce har ka samu duniyar ka taimaka kyau wannan duka falsafa ce ta rubi yawa a matsayin ka na musulmi baka bukatar wannan rashin fahimtar addinin ne yasa in ka ga mutum ya ki yin aiki dan ya samu ci gaban duniya a rayuwarsa ya rata yawa addini cewa addini haka ya karantar to rashin fahimtar addini ne ba addinin ne matsalar ba an gane wannan abu ai mun sha fadar sa yawa addinin musulunci bai taba kira zuwa ga ci baya ba don haka makalkalewa karantarwar addini ba ya jawo ci baya in ka ga ci baya to dama rashin daukar sababi ne rashin karatu rashin aiki da zaman banza da jin cewa kai haka Allah ya yi ka har abada ba za ka canza ba wannan fahimtar kuskure ce yawa duk yadda kake tsammanin kake kar ka yi tsammanin wannan shine karshen rayuwa ai baka mutu ba tunda baka mutu ba tashi ka nema la'alla za ka zama wani abu da ba a sani ba yanzu a nan ba mamaki wani ya zo ya zama shine ko da ke galibi a mutane ana zancen matsayi ba abin da ake zance irin ya zama shugaban kasa ko ya zama gwamna ko ba haka bane galibi a nan la'alla Allah ne ya san kowa nan da shekara nawa ya kamata in ce 5:50 wani yana son a ce masa 50 nan gaba wani haka yake sha'awa kowa Allah ne ya san me zai zama nan gaba don haka karkare na kanka amma ka tashi ka bi sababin da ake bi wajen samun abu kar ka dauka wai kai yanzu karshen rayuwarka shine haka zaka mutu a labul o kaza ko zancen ba maganar level bane na albashi yawa prosperity a rayuwa, cin nasara a rayuwa da samun alheri, wallahi agun Allah yake ba a labalin albashi ne. In Allah maɗauki ya ɗaukaka ka, sai ka ga ba ka da ba a cikin salary scale kake ba kwata-kwata ma, amma kana da wata gamsuwa da nutsuwa da kwanciyar hankali da wadatar zuci da abin da ka mallaka na rufin asiri. Haka ne ko ba haka bane? Time off, haka aka rubuta. To dole mu tsaya haka, lokaci ya ƙure, ba wani ƙarin bayani. In Allah kai mu gobe sai mu dawo mu maimaita wannan wurin, kullu nafsin za'iqatul maut, sai mu karanta abin da malam ya ambata. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.